Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulaimaniyar ce tare da Mahmud Lalo. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata, 29 ga watan Nuwamban 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa kimanin katin zabe fiye da 220 ne ke jibge ba a karba ba a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya.
To muna da jimillar kati waɗanda ba a karba ba 125,993 waɗanda ba a karba ba suna nan a local government din register da 21 da wanda ya yi gyaran kati da waɗanda ba su karba ba tun 2019.
Za kuma ku ji cewa a Najeriya harkar tsaro na cikin yanayi mai tsauri wanda ke buƙatar ɗaukar sabbin matakai don kawo ƙarshen sa. Kana kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir ba tsare zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan sanda na sintiri a Beijing babban birnin China da birnin Shanghai da ya kasance cibiyar kasuwancin kasar. A wani mataki na dakile farfadowar zanga-zangar da mutane ke yi ta nuna adawa da tsauraran matakan yaki da yaɗuwar cutar COVID-19 da hukumomin ƙasar suka ɗauka. Dukkan biranen biyu sun kasance wayan musamman a wuraren da masu amfani da kafafen sada zumunta suka ci a yi gangami. A jiya Litinin hukumomin ƙasar suka sassauta matakan yaki da annobar, amma sun ci gaba da kare matakin da suka ɗauka wanda ya yi dukufa haikan wajen yaki da cutar. Gwamnatin kasar dai bata ambaci batun zanga-zangar ba, wacce ita ce adawa mafi girma da aka gani a China cikin gwamman shekaru. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce matsayin Amurka na goyon bayan zanga-zangar lamana a kodi yaushe na nan daram.
Our position is the same everywhere, which is that we support the right of people everywhere.
Blinken ya ce matsayin mu tana nan kamar da take a ko ina, wato muna goyon bayan a ba mutane damar yin zanga-zangar lamana don su bayyana ra'ayinsu su kuma faɗi abin da ke ci musu tuwa ƙwarya. Sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO General Jens Stoltenberg ya ce yana fatan ganin hankula sun karkata kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimakawa Ukraine don ganin ta gyara ɓannan da aka yi mata yayin taron da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar za su yi a Romania. Stoltenberg ya kuma yi fatan ƙasashen ƙawancen na NATO za su ƙara agazawa ƙasar ta Ukraine da makaman da za ta kare kanta daga har-haren sama da Rasha ke kai mata. Yayin da yake magana kwanaki biyu gabanin fara wannan tattaunawa wacce za a yi a Bucharest, Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa ƙasar ta Ukraine na da jan aiki a gabanta wajen sake gina ƙasar sanadiyar ɓannar da makamai masu linzami mallakar Rasha suka yi mata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani janar ɗin sojin ƙasar Iran ya tabbatar da cewa sama da mutum 300 ne suka mutu yayin zanga-zangar da ake a duk faɗin ƙasar. Wannan shine karo na farko da hukumomin ƙasar suka fitar da alƙaluma a hukumance na waɗanda tarzoma ta rutsa da su, wacce aka kwashe wata biyu ana yi. Wannan adadi dai ya yi ƙasa da wanda ƙungiyar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta fitar a Iran mai headquarter a nan Amurka, wacce ke bibiyar zanga-zangar da ta ɓarke a ranar 16 ga watan Satumba bayan mutuwar wata matashi a hannun 'yan sandan Hizba. Ƙungiyar ta ce masu zanga-zanga 451 da jami'an tsaro 60 ne suka mutu tun da aka fara zanga-zangar, sannan an tsare sama da mutum 18,000. Zanga-zangar dai ta samo asali ne bayan da Mahsa Amini mai shekaru 22 ta mutu yayin da take tsare a hannun 'yan sandan Hizban, bayan da aka zarge ta da take dokar saka hijabi, lamarin da ya jirkice ya koma zanga-zangar neman a kifar da gwamnatin ƙasar ta Iran. Jami'an tsaro daga ƙasashe 6 sun yi nasarar ruguza wani gagarumin gungun masu safarar miyagun ƙwayoyi, wanda shi ke da alhakin safarar kashi 1/3 na hodar Iblis da ake ta'ammali da ita a nahiyar Turai, kamar yadda hukumar yaƙi da manyan laifuka ta nahiyar Turai ta sanar. 'Yan sandan haɗin gwiwa a nahiyar ta Europol ta ce an kama mutum 49 da ake zargi yayin binciken da ake yi, inda bayan nan aka kai wani samami a sassan nahiyar da haɗaɗɗen daular Larabawa a wannan wata. An kama sama da tan 33 na miyagun ƙwayoyi a Spaniya, Faransa, Belgium, Netherlands da haɗaɗɗen daular Larabawa ƙarƙashin haɗin gwiwar 'yan sandan na Europol. Bayanai sun yi nuni da cewa hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta Amurka ma ta taka rawa wajen ruguza wannan gungun masu safaran muggan ƙwayoyin. Wani babban jami'i a ƙasar Qatar da ke cikin waɗanda suka shirya gasar cin kofin duniya da ake yi a ƙasar ya ce akalla ma'aikata 400 zuwa 500 ne suka mutu yayin ayyukan gine-gine da ƙasar ta yi na shirin karɓar bakuncin gasar. Wani adadi kuma ya ɗara wanda hukumomin Doha suka fitar a baya. Babban sakataren kwamitin kolin tsara ayyuka da cikawa Hassan Altawadi ne ya fitar da wannan adadi yayin wata hira da yi da ɗan jarida Piers Morgan na ƙasar Burtaniya. Ga dukkan alamu akwai yiwuwar waɗannan kalamai za su ƙara assasa suka da ake yi na take haƙƙin bil'adama a ayyukan da ƙasar ta yi na karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya, waɗanda baƙi ne daga wasu ƙasashen waje suka yi, inda suka gina filayen wasanni da kuɗin su ya kai $200 billion da hanyar layin dogo da sauran ababen more rayuwa da za su ƙayata gasar. Kwamitin ƙolin da gwamnatin ta Qatar ba su ce ofan ba a lokacin da aka nemi su yi tsokaci kan waɗannan sabbin alƙaluma.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya, yayin da harkokin zaɓe ke ƙara matsowa, hukumar zaɓe na ƙorafin cewa akwai fiye da 220 katunan zaɓe da ba karɓa ba a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar. Amma sai gashi wasu suna korafi akan anki ba su katunan da suka yi rijista. Wakilin murya Amurka da ke Sokoto, Muhammad Nasir, ya aiko mana da rahoton.
Dubban ɗaruruwan katukan zaɓe ne ke jirge a hukumomin zaɓe waɗanda ba a karɓa ba, duk da yake cewa masu katukan sun yi rijista kuma sun san da cewa sai da su ne za su iya zaɓen ɗan takarar da suke buƙata. Alal misali, a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya akwai katukan zaɓe fiye da 220 da ba a karɓa ba, a cewar shugaban sashen kula da fasahar sadarwa ta zamani na hukumar Abubakar Usman.
To muna da jimillar kati waɗanda ba a karɓa ba 125,993 waɗanda ba a karɓa ba suna nan a local government ɗinmu. Register da 21 da wanda ya yi gyaran kati da waɗanda ba su karɓa ba tun 2019.
A jihar Kebbi ma hukumar ta ce akwai katukan zaɓe da ba a karɓa ba da yawan su ya kai 63,717 a cewar kakakin hukumar Atiku Shekari.
Amma dai mafi yawa masu zuwa karɓa sun fi zuwa karɓar sababbin katuka da aka yi, amma wancan kuwa sun katuka suna da har yanzu.
A jihar Zamfara ma duk a arewa maso yammacin Najeriya, jami'an sadarwa da wayar da kan jama'a na hukumar zaɓe Ibrahim Bello ya ce akwai dubban katuka da ba a karɓa ba.
Sai za su kai 239,872 a 2019 lokacin da aka yi display exercise nan, wallan kaga shi ma last week wannan satin na haɗa mashi an kai katukan nan wards an kai su nan an ci gaba da rabo bayan ba display din da yake gwanu an ci gaba da rabo. Sannan kuma yanzu ita kanta ita commission tana kokarin haka downloaded din lambobin wayar da ke cikin katin kowanne da ke ƙasa don mu ai musu check a ce lalle mutum yanzu ya karɓi katinsa.
Duk da hakan kuma da yawa masu jefa ƙuri'a ke kokawa akan an ƙi basu katukan da suka yi rijista na zaɓe.
Suna na Bello Bawo Abubakar. A'a, kawo yanzu dai ban karɓi kati na ba gaskiya. Dalili ko shine sun maye mana yau ko cewa mu je mu karɓi katukan mu an kawo suna ofishin local government ɗin mu na INEC. Muka taru wajen sai suka fito suka ce mana to gaskiya wannan katukan ba zama shiryayyu ba.
Suna na Safiya. Kuma yawa ta uku ba su bani ba.
Me suka ce muke
rage? Sai su ce nan wai bai hito ba. In yanzu abin da ake ragare ne. In mun ka zo su ba mu abin mu, a zo a yi musu magana su ba mu abin mu, har da faɗa ni da mai bibu wannan nake in har rika aka kai ka rika don baka jikin su.
Jamila Umar. Korihi na ni dai zuwa na biyu, ni dai an ka ce mana bai hito ba, mu yi hankuri sai watan goma. To watan goma sai an uwan mu nan gida sun ka tahi, to ga kotunan mu duk an gana, amma an ce musu su bari sai an kawo ta arkilla sannan a bamu. Saboda haka dan Allah a bamu abin mu, mu rika mu zabi wanda muka san mu zaba.
To sai dai kakakin hukumar zaɓe a jihar Kebbi Atiku Shekari ya ce masu korafin in dai ba waɗanda suka yi sabon rijista ba ne, to watakila batun bai rasa nasaba da halayyar mutane irin ta da.
Har yanzu wasu tunani suke bizinesin da aka saba can da a zo har kofa gidan mai gari misali ko rumfa a zauna, wannan yanzu ce ya ga ta wane karɓa mai wannan ne, wannan kaga ba shi ba ne ake yi yanzu. To shi ya sa ko shi gaji ana magana kana ji mutane a korafin cewa su sun je wuri kaza ba su gani ba. tare da cewa kuma ana tashin timin cewa a ofishin hukumar zabi yake.
Masharhanta dai na ganin cewa duk da yanayi ya kasance kada jama'a su yarda su rasa katukan zabi kamar yadda Farfesa Bello Bada ya shawarci jama'a.
Matsawar ana demokradiya. Lalle in babu wannan katiba mai barin ka jefa kuri'a. To kuma baka bari baka anshi katiba sai lokacin jefa kuri'a ya zo kaga cikin yan takara ga mutane waɗanda yake ya kamata ka zabe su amma ko baka da abin da zaka zabe su da shi. To shi yasa komi wuya mutane ke daurewa yanzu su tafi su anshi katutukan su na zabe.
Yanzu dai kididdiga ta nuna cewa akwai katukan zabe 229,583 da ba karba ba a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, adadin da ke iya yin babban tasiri wajen zaben shugaba na gari. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla, a gaya da Muhammad Nasir da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya inda aka ce harkar tsaro ke cikin yanayi mai tsauri wanda ke buƙatar ɗaukar sabbin matakai. Daga Katsina, wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya duba mana matakan da wasu 'yan Najeriya ke ganin ya kamata a ɗauka domin kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasar.
Bincike ya nuna cewa a da Najeriya na zaune lami lafiya duk da yawan kabilun da take da su sama da 400. A wancan lokaci 'yan sanda da 'yan doka masu kula da gidan yari da kuma alkalan kotuna duk suna karkashin sarakunan gargajiya ne. To amma bayan shekaru 8 da samun 'yancin kan Najeriya sai gwamnati a wancan lokaci ta maida waɗannan hukumomi wato karkashin kulawarta. Tun daga wannan lokaci ne fa rashin bin doka da oda ya cinno kai lamarin da ya haifar da cin hanci da rashawa sauke baki ba tare da zazzurfan bincike ba. Shin yaya masarautu suke sa ido game da walwalan baki? Malalawan Masinja wani dattijo ne mazaunin fada a can kasar Daura ya tuna da wancan al'amari.
Wannan aiki ne na tafarki shi ne misula da shiga da fice da shi da mutanen shi tafarkin.
Na
a ƙorin zai shigo ya shigo kan iyaka tsaro sai sun tsare sun bar tambayoyin da za kamar ce na gaya musu sun ji za su yi fiye da shigo ƙasar su shiga in ba zai shigo ba to sai ya koma ba za su bar shi shigo ƙasar su ba.
To ya batun sa ido fa?
A to ai wannan kai an koma kamar daɗin su sarakuna an ba su cikakken iko irin nasu na da. Mu abin da muka sani fa to a da in za a ɗauki ɗan sanda ko soja sarki ke ɗauka fa da kan shi kuma sai ya bincika an san kowa mutum ne da yake. Sana da kishi aikin ɗan sanda ko ɗan doka a wancan lokacin ko soja ɗan doka sai an kai hasken sarki sarki ke ɗauka da kanshi hatta masu zuwa ƙasar jiya su jiro ku za sarki ke bada su je sai su jiro ku za.
Ta fuskan tsaro kawa Manjo Bashir mai ritaya na tambaye shi mafita ga halin da Najeriya take ciki a yanzu na rashin tsaro.
Taki lawan shine ai kokari intelligence kamar da muke faɗi a jawo sarakuna da hakimai da masu anguwanni da kuma kowa ma yana kallon kowa kamar da ake a wurin kasashe yadda za a yi kenan a gane waɗannan mutane tukuna masu ba su waɗannan labarai a ci gaba simultaneously kuma ana kokarin dakile proliferation na waɗannan kayayyakin faɗa da waɗannan mutane ke samu.
Yin garkuwa da mutane ko kuma ba da bayanan sirri ga 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane babban laifi ne. 'Yan sanda suna kama su ana kuma gabatar da su a kotu to amma ana samun jinkirin yanke hukunci. Shin ko me ke dalili? Na zanta da wasu masana harkar shari'a kuma ba za su iya yin magana ga jama'a ba saboda haka na jirkita muryarsu.
Wato shi kotu baya zaman kansa sai abin da aka kawo masa shi zai amfani da shi. So idan dokar ƙasa ba ta ce za a yi hukuncin nan kamar express yadda kake tunani cikin gaggawa to ai ba zai iya ba sai dokar ƙasa ta ce waɗannan mutane da suka yi dan ka san waɗannan capital offenses ne manyan laifuka ne. To su manyan kotuna wanda ake kai irin laifi irin su garkuwa da mutane da ta'addanci inda su ba haka suke ba. To in ba dai an yi irin abin da aka yi a da baya irin su special anti-robbery tribunal ɗin nan so su ne za a iya cewa za ka yi musu manyan laifuka gurin wannan abubuwan ake hukuntawa a gurin za a samu kuma a yi abubuwan cikin sauri amma shi ma wani ɗin sai fa dokar ƙasa ta amince.
Manzo Bashir mai ritaya ya yi mani sharhi kan mafita a cikin wannan ƙangi da Najeriya ke ciki. Daga bayanan da suka gabata mafita ga wannan matsala ta tsaro shine a sanya sarakuna da kuma majalisunsu cikin harkar tsaro a masarautunsu don taimakawa jami'an tsaro da kuma masu shiga da fice don tabbatar da an tantance masu shigowa da abin da suke shigowa da kuma abin da za su yi. Sauran al'ummar ƙasa kuma kowa ya sa ido kan baki don ba da bayanan sirri ga mahukunta ta yadda za a daƙile al'amarin kafin ya ta'azzara. Sani Abu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina, Najeriya.
Akai da Sani Malumfashi da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya hada mana daga Najeriya akan yadda kasashen Saharar Afirka ke ci gaba da samun koma baya ta hanyar kula da lafiyar al'ummominsu.
Sha'anin kula da lafiyar jama'a a yankin kasashen Saharar Afirka da ma Afirka ta yamma na ci gaba da zama wani lamari mai muni idan aka yi la'akari da yadda sauran kasashen duniya suka ci gaba ta wannan fuska. Bayanai dai sun nuna cewa kasashen Afirka kaɗan ne hukumominsu suke iya kashe dala Amurka 34 zuwa dala 40 a kan mutum guda a kowace rana, kamar yadda wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya ya nunar. Wannan al'amari dai shi ne ma ya janyo masu ba da tallafi na duniya a kan kula da lafiyar jama'a suka ba da gagarumar gudunmuwa a kasashen Afirkan, musamman a yaki da cututtuka irin su HIV wato sida da kuma cutar tarin fuka har ma da zazzabin cizon sauro wato malaria. Wannan dai ya sa wasu masu hali a kasashen Afirka ta yamman kafa wasu cibiyoyi da magidauniya domin tallafawa marasa ƙarfi da ke matuƙar buƙatar tallafi a asibitoci daban-daban domin kula da lafiyar tasu. Cibiyar kula da lafiya ta Greensland da ke da hedikwata a Kaduna a yankin arewacin Najeriya da ta shigo jihar Niger domin ba da gudunmuwa ga masu fama da cututtuka daban-daban. Babban jami'in cibiyar Malam Ibrahim Muhammad ya ce daga lokacin da suka fara aikin ba da tallafin kiwon lafiyar tare da gidauniyar Sani Bello shekaru 7 da suka wuce, kimanin mutane 15,000 ne suka yi ma aikin cire gwaiwa da makoko da ma matan da ke da fama da kwantaccen ciki kai har ma da cututtukan da suka shafi idanu.
Kuna da maza masu gwaiwa, mata masu kwantaccen ciki da masu makoko da masu kari masu kulaye kuma abin da ya shafi abin da masu yana a gido da waɗanda kuma ganin su bai kai ba za a tallafa musu da gilashi ba magungunan ciwon. Alal aƙalli an yi wa mutane sama da mutum 15,000 zuwa cikin wannan cikin shekara 7. Mafi yawanci mukan yi ne a bisa tsarin da muke da shi mutane sau biyu a shekara, wanda mafi yawanci mukan yi a watan 6 ko watan 7 da kuma lokacin zagayowar haihuwar shi ciyaman na Sani Bello Foundation shi ne watan 10.
Shi ma dai shugaban gidauniyar Sani Bello da ke Kwantagora wato Kanal Sani Bello mai ritaya ya ce bisa la'akari da halin talauci a tsakanin jama'a ne yasa suke ba da irin wannan gudunmuwa domin ceton lafiyar jama'a.
Take muna kuma wani gidauniya da take ba da gudunmuwa a lafiyar mutane, duba lafiyar mutane da ba su magani kyauta, saboda su kai cikin abin farin ciki na shasa da ke ba su wannan ilikai suna jin daɗi na ga mutane na walwala suna farin ciki. Yawancin mutane da muke suka zo asibiti kamar za ku gani yawancin su ba biyan za su iya biyan kuɗin asibiti, yawancin su ba su biya amma yanzu sun samu magani kyauta an masu aiki wasu su an masu fiɗa an ce su abin da ke damun su wanda ke wasu su da wannan ciwon shekaru ma ba su iya saboda ba su da ainihin zarafin da za su yi wannan abu, amma mu yanzu a foundation ba za samu iya yin shi sai samu ke jin daɗi ma ko so mu ci gaba da irin wannan.
A yanzu haka dai akwai masu jinya sama da 400 da ke karɓar magani da suka samu irin wannan tallafi a nan jihar Niger. Ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa.
suna na Bilamin Ibrahim.
Wani irin cuta kama aiki?
Ajenda cuta.
Shin me kike fama da shi?
Ina ga ci na dan karami dai.
Yan kana dan karami?
Ah, na gama su kwanji ban joni ba zuwa gaba dai amma yanzu
saboda cutan ne yana ka zuwa nan gaba.
Ah, saboda rashin da yanayi ne hali da sauran su. Amma dai ba wai wannan ban san karatun bane ina ne.
Bala Garba
daga ina
kawo
wani irin ciwo aka ma aiki
gwawa ciki gwawa ye
tun yaushe yake damun ka
to ya kai a cire
shekaru 20 ka taba zuwa wani asibiti
a
ce wannan
eh
to ya kaji yanzu da aka ma
alhamdulillah nawa Allah godiya musu
ajarin musu
wani ciwo aka miki aiki
an ce mun fibroids da mahaifata ta kai shekara uku a jiki na gaskiya da ina dan jin tsoro sai da naji ana ta yi wanga karan da naji sai Allah ya ce da ni kuma na gode ma Allah alhamdulillah
tun yi shekara nawa kenan yake miki
ya kai shekara uku
to yanzu me zaki ce ma wa'annan likitoci
alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi Nagode. Eh mun je wani asibiti aka ce mana 150 to muna ma cikukun za a je a yi ne sai mai gida na ya ce to bari in wata kare ya samu ladi sai a je a yi sai muka ji labarin wannan yazo sai muka ce to bari mu zo mu jaraba in Allah ya sa raban mu ne kuma muka zo muka sa mu karin Allah nan saman ciki na sai mani kulo dan zan yi al'ada sai ta zuwa mana da gudaji ban yi in na tashi da kyan nake zauna amma gaskiya yana takura ni
daga ina Rabun gora wani ci take damin ki?
Ita baya
tun yi shi ke damin ki?
Shekara je
ke ta zo wani asibiti.
A'a.
Sai wannan.
To ina saka musu da aliki kuma Allah ya biya su. Mun gode da irin kokarin da suke nuna mana.
Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai na cewa suna iya kokarin su ta fannin kula da lafiyar jama'ar tasu. A ciki har da kokarin daukar sabbin likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiyar bisa la'akari da karancin su kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Makusidi yayi karin bayani
It's a global issue and most importantly Nigeria gaba daya zan share wani abu da kai wanda Minister of Health ya fada shekaru jiya game da batun likitoci a Nigeria karancin su da kuma yayi yanda ake ta fita a Najeriya yanzu misali ma'aikata kan kanana so kuma in ka duba because of this unstable educational system at tertiary institutions ba graduation that has affected everywhere secondly idan ka duba salaries issue na Niger State which has been ruwan dare yake rage mutane na mutuwa mutane na bari kuma salary yake dole so kaga it will be difficult however government's own way ta bada approval ayi recruitment yanzu ana ji kadina labar maharan bude website za a dauki ma'aikatan kiwon lafiya za a dauki first batch yanzu zuwa January kuma za a dauki another batch wajen yanzu 400 next time about 600 aka za ta dauka su in batches a wannan program daga kawo na cewa na Nakiya mutane su yi enrolling zai kawo mana sauƙin wayin ga koke-koken duka domin mutum ya zo asibiti an ce kawo abu naira 10 kawo abu naira 100 ba ya da shi to lokaci za a kawo delay tunda kayan nan ba wai cewa suna na asibiti a kyauta bane ko da an yi rahusa dole ba kyauta bane
gaskiya
to abinda muke kira ga jama'a kenan
lafiyar dai ita ce uwar jiki a saboda haka ma yasa ba a wasa da neman lafiyar fata dai shine ci gaban kasashen Afrika ta yadda za su rika dogaro da kansu ta fuskar kula da lafiyar al'ummomin su Mustapha Nasiru Batsari, Muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Ismaila Sarr with the first half penalty. Moises Caicedo in the second half equalizer.
irin yadda Ecuador ta sha kashi 1-2 a hannun kasar Senegal a wasan kofin duniya tsakar shekara 2022 a dazu-dazun nan. Ismail Sarr ne ya farke kwallon farko wa Senegal a minti na 44 a bugun penalti. Moise Caicedo na Ecuador ya mayarwa kura aniyarta a minti na 67 da ka bayan Plata ya dago masa kwallon daga bugun kwana. Sai dai ba a bata lokaci ba Khalidou Koulibaly da ke buga club din Chelsea ta Birtaniya ya yi wani bugun kibiya a gidan Ecuador a wani bugun shimge daga hauni zuwa dama daga nage ya dago masa kwallon a minti na 70. Mintuna na 96 ne alƙalin wasar Clement Turpin ɗan ƙasar Faransa ya busa ƙarshen wasar a Khalifa International Stadium na Qatar. Senegal ita ce dai ƙasar nahiyar Afirka ta farko da ta kai ga wasan 16 na kofin duniya na ƙwallon ƙafa na wannan shekara. Senegal ta ƙarƙare a matakin ta biyu a rukunin A bayan Netherlands da maki 6. Ta uku ita ce Ecuador da tallashe Qatar mai masaukin baki a wasan buɗe gasar, to ta yi gida da maki 4, yayin da Qatar mai masaukin baki ta fice daga wasar. Senegal za ta kara da na farko kunar rukunin B wanda hada Ingila, Wales, Iran da kuma Amurka, inda ma yanzu haka ake gab da tashi tsakanin Amurka da Iran a wasa mafi zafi a siyasance da yadda bibiyar gasar kwallon kafa na duniya na Qatar na wannan shekara. Wannan dai shine karo na biyu da Senegal ta bucce daga zuwa wasa na gaba daga fitar rukuni a wasan kwallon kafa na duniya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin na jamhuriyar Niger.
Madalla an gaishe ka Haruna Mamman Bako. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Yan sanda na sintiri a Beijing babban birnin China da birnin Shanghai da ya kasance cibiyar kasuwancin kasar. A wani mataki na dakile farfadowar zanga-zangar da mutane ke yi ta nuna adawa da tsauraran matakan yaki da yaɗuwar cutar COVID-19 da hukumomin ƙasar suka ɗauka. Dukkan biranen biyu sun kasance wayan, musamman a wuraren da masu amfani da kafafen sada zumunta suka ce a yi gangami. A jiya Litinin, hukumomin ƙasar suka sassauta matakan yaki da annobar, amma sun ci gaba da kare matakin da suka ɗauka wanda ya dukufa haikan wajen yaki da cutar. Sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO General Jens Stoltenberg ya ce yana fatan ganin hankula sun karkata kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimakawa Ukraine don ganin ta gyara ɓannan da aka yi mata yayin taron da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar za su yi a Romania. Stoltenberg ya kuma yi fatan ƙasashen ƙawancen na NATO za su ƙara agazawa ƙasar ta Ukraine da makaman da za ta kare kanta daga hare-haren sama da Rasha ke kai mata. Wani janar ɗin sojin ƙasar Iran ya tabbatar da cewa sama da mutum 300 ne suka mutu yayin zanga-zangar da ake a duk faɗin ƙasar. Wannan shine karo na farko da hukumomin ƙasar suka fitar da alƙaluma a hukumance na waɗanda tarzoma ta rutsa da su, wacce aka kwashe wata biyu ana yi. Wannan adadi dai ya yi ƙasa da wanda ƙungiyar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta fitar a Iran mai headquarter a nan Amurka, wacce ke bibiyar zanga-zangar da ta ɓarke a ranar 16 ga watan Satumba bayan mutuwar wata matashi a hannun 'yan sandan Hizba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku je wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo ya ce ni gabatarwa, kuma Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni, da injiniyanmu na yau ya ce taku, Mr. Suleiman Yaro ne ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kwana lafiya, ma'assalam.